Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an gune lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau, Laraba 19 ga watan Oktoba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hafiz da kanan labarai.
Sashen Amurka, Burtaniya da Faransa sun buƙaci kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya tattauna batun Rasha na amfani da jiragen Iran marasa matuƙa a yakin Ukraine. Kasar Kamar ta ce an samu ɓullar cutar kwalara da ta ɓarke sakamakon ambaliyar ruwa da ake ci gaba da yi a kan iyakarta da Chad da Najeriya, da ta yi sanadiyar mutuwar mutane aƙalla 17. Shugaban yankin Hong Kong ya kaddamar da wani sabon tsarin visa don jawo hankalin kwararru a fannoni daban-daban a duniya, yayin da birnin ke kokarin daƙile ficewar kwararru da ke barazana ga matsayinta na cibiyar hada-hadar kuɗi ta duniya.
Kanan labaran kenan. Babban hafsan rundunar tsaron Najeriya, General Loki Irabo, ya ce kawo yanzu tarzomar Boko Haram ta yi sanadiyar kashe mutane 100,000 ta kuma janyo asarar dukiya ta kimanin sama da naira triliyan 3. Muna tafe da ƙarin bayani. Bayan haka kuma, Majalisar Zartarwa ta Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta amince da kafa wani sashen musamman na ayyukan rundunar 'yan sandan ƙasar da zummar kawo canje-canje a ayyuka na musamman. Kamar kowane yammacin Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin Arewa a yau, wanda Nasiru Adamu El-Hikaya ke gabatarwa. Za kuma mu kawo muku kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro ke aika mana ta hanyar email. Amma yanzu sai a gyara zama domin a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Kasashen Amurka, Burtaniya da Faransa sun buƙaci kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya tattauna batun Rasha na amfani da jiragen Iran marasa matuƙa a yakin Ukraine. Jami'an diflomasiyar sun faɗa jiya Talata cewa buƙatar ta haɗa da neman wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya da ya yi wa kwamitin bayani a yayin ganawar sirri da zai yi yau Laraba. Jami'an Ukraine sun ce jiragen da aka yi amfani da su wajen kai har-har a cikin makon da ya gabata, ciki har da kan babban birnin ƙasar Ukraine Kyiv, inda jiragen da Iran ta kera marasa matuƙa na Shahid 136 waɗanda Rasha ke amfani da su wajen kai harin bama-bamai da kuma afkawa inda suka kai harin. Iran dai ta musanta kai wa Rasha jirage marasa matuƙa, kuma jami'an Rasha sun musanta yin amfani da su. Ministan tsaron Estonia Hanan Pekor ya faɗa wa manema labarai jiya Talata cewa yana sa ran a kai ƙarin hare-hare da jirage marasa matuƙa a kan birane da dama a Ukraine. Kasar Kamaru ta ce an samu ɓullar cutar kwalara da ta ɓarke sakamakon ambaliyar ruwa da ake ci gaba da yi a kan iyakarta da Chad da Najeriya, da ta yi sanadiyar mutuwar mutane aƙalla 17, yayin da ake fargaban wasu da dama sun mutu a ƙauyuka da ke da wuyar shiga cikin mako guda. Wani taron gaggawa da jami'an gwamnati da hukumomin agaji suka yi a yau Laraba ya ba da umarnin tura ma'aikatan jin kai zuwa asibitoci masu cunkoson jama'a musamman kan iyaka da Najeriya. Jami'an ma'aikatar lafiya na Kamar sun ce an samu sabbin ɗaruruwan mutane da suka kamu da kwalara a kan iyaka arewacin ƙasar da Najeriya, inda mutane 17 suka mutu tare da wasu fararen hula da dama a cikin mawuyacin hali a asibitoci. Yau Laraba, gwamnatin jihar tsakiyar Afirka ta ce adadin waɗanda suka kamu da kuma waɗanda ake zaton sun kamu da cutar na iya ƙaruwa, yayin da masu aikin jin kai ba sa iya balaguro zuwa garuruwa da ƙauyuka da ke da wahalar shiga. Gwamnati ta ce rashin tsaro daga har-haren ta'addancin Boko Haram da ke ci gaba ya hana ma'aikatan agaji bayar da agaji ga waɗanda ake zaton sun kamu da cutar kwalara a wasu yankuna da ke kan iyaka arewacin Kamar da Chad da Najeriya.
An jima kaɗan, Hafiz zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. Babban hafsan rundunar tsaron Najeriya, General Loki Irabo, ya ce kawo yanzu tarzomar Boko Haram ta yi sanadiyar kashe mutane 100,000 da asarar dukiya ta kimanin sama da naira triliyan 3. Daga Abuja, ga rahoton Hassan Maina Kaina.
At the peak of the Boko Haram insurgency in the northeast, and that we had well over 100,000 dead, 2 million people displaced, and of course $9 billion worth of damages have been done. I believe
Babban Hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya kenan General Loke Rabo ke bayanin cewar tarzomar Boko Haram ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 100 kana ta daidaita wasu mutane miliyan 2 daga gidajensu sannan an tafka asara da ya kai dalar Amurka miliyan 9,000 General Irabo wanda ke jawabi a wani taron bita da fadar shugaban Najeriya ta shirya a nan Abuja ya ce an dakile kazar-kazar din yan ta'addan Boko Haram a wani bangare na kasar ko da yake hakan ta sa suna sulalewa zuwa wani shiya na arewa maso yammacin kasar General Loke Rabo ya ce rundunonin sojan Najeriya gwamnati ta kashe masu kimanin naira triliyan 2 da miliyan 2,200 a cikin shekaru 7 da suka gabata al'amarin ma kenan da yasa aka sami karin takarawa da sojoji ke yi wurin ayyukan samar da tsaro a cikin gida da kuma yake magana kan matsalar satar mai a Najeriya babban Hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya yace hatsibiban yan tsagirin da ke tada kayar baya a yankin Niger Delta sune suka rikide zuwa barayin mai yana mai cewa akwai gibi a tsarin tsaron kasa da za iya saisaita shi ta hanyar kyakkyawan shugabanci karfin soji da kuma sauyin dabi'u daga bangaren yan kasa
the kinetic and non-kinetic the kinetic being the hard fire activities that the armed forces and other security agencies
masana tattalin arziki daga shiyar ta arewa maso gabashin Najeriya irin su Abubakar Ali na ganin adadin ma da babban Hafsan ya fada hasarar ta wuce haka
furcin da shugaban hafsoshin Najeriya a harsashen da aka yi ya fi naira triliyan 3 asaran da aka yi na kudi idan ka duba irin harkokin kasuwancin da ake a bangaren nan musamman daga Maiduguri har zuwa kasashen waje har Bangi da sauransu har Libya saboda haka wannan wuri nan ba karamin harkoki ake ba na kasuwanci kuma kaje can bangaren tafkin Chadi ma haka ne bangaren Cameroon haka ne saboda haka ba karamin illa yayi wa tattalin arzikin kasan ba kuma musamman tattalin arzikin mutanen da suke zaune wannan wuraren nan
Alhaji Isa Sakatare da ke zama daya daga cikin shugabannin yan kasuwar arewacin Najeriya shi ma dan asalin yankin na shiyar arewa maso gabashin Najeriya ne
kuma ina so ka san cewa mu musamman yan kasuwa wani lokaci za a zo a kona kasuwan a kona yan kasuwan a kona kayan kasuwan shi mutumin da misali an kona shi an kona kasuwar sa kiyaye zaka ma kididdige abin da ya rasa tunda shi ma an riga an kona shi babban fatan mu kamata gwamnati tunda ta fahimci irin asarar da muka yi mu to ya kamata mu yan kasuwa na notice a san irin yanda za a yi da mu da irin tallafin da za a yi mana
san mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to a gaida Hassan mai na kaina ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suke gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram ga Muhammad Hafiz Baballe da cigaban labaran duniya
Shugaban yankin Hong Kong ya kaddamar da wani sabon tsarin visa don jawo hankalin kwararru a fannoni daban-daban a duniya. Yayin da birnin ke kokarin dakile ficewar kwararru da ke barazana ga matsayinta na cibiyar hada-hadar kuɗi ta duniya. Babban jami'in gudanarwar John Lee ya faɗa yau Laraba cewa sabon tsarin mai suna Top Talent Scheme zai baiwa waɗanda ke samun albashin dala Hong Kong miliyan 2.5 a shekara. Kwatankwacin dala Amurka 318,472 ko fi da kuma waɗanda suka kammala karatu a manyan jami'o'in duniya su yi aiki ko neman damarmaki na tsawon shekaru 2 a birnin. Yunkurin jawo hankalin kwararru zuwa Hong Kong na zuwa ne yayin da ɗaruruwan mazauna birnin suka bar birnin a cikin 'yan shekarun nan sakamakon taɓarɓarewar yanayin siyasa da tsauraran matakan shiga na COVID-19 da aka saka a yawancin lokacin annoba. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta faɗa jiya Talata cewa tana da shaidu da ke ƙara nuna matuƙar damuwa cewa hukumomin Iran sun yi ƙoƙarin tabbatar da murƙushe fursunoni a gidan yarin Ibin da ke Tehran ta hanyar cewa tana yaƙi da gobara a ginin da kuma ƙoƙarin hana fursunoni tserewa. Hukumomin Iran sun ce mutane 8 ne suka mutu yayin da fursunoni 61 suka jikkata sakamakon wata gobara da ta tashi a gidan yarin ranar Asabar da ta gabata. A cikin wata sanarwa da kungiyar Amnesty ta fitar ta ce, a daidai lokacin da aka dade ana musanta laifuka da ake yi da kuma boye laifukan da suka aikata. Hukumomin sun fitar da sanarwar cikin gaggawa da ke danganta mutuwar da shakar hayaki da fada tsakanin fursunoni. Kungiyar ta yi kira ga hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ta kafa wani tsarin bincike da kuma ɗaukar nauyi don magance manyan laifuka a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa da kuma wasu munanan take haƙƙin ɗan adam da hukumomin suka aikata a Iran. Kungiyar Amnesty ta kuma buƙaci hukumomin Iran da su kyale masu sa ido na ƙasa da ƙasa masu zaman kansu su samu shiga gidajen yarin Iran ba tare da wata matsala ba.
A gaida Hafiz da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Zartarwa ta Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta amince da kafa wani sashen musamman na ayyukan rundunar 'yan sandan ƙasar da zummar kawo canje-canje a ayyuka na musamman. Ministan ayyukan 'yan sanda na Najeriya Alhaji Muhammad Megari Dingyadi ya bayyana haka a hirar shi da wakilinmu a Abuja Umar Faruk Musa.
Dama manufar post-op day da muka kai ta a Executive Council ta Federation neman amincewa shine babban manufarta shine dai ta fahimci ta ƙara bayyana irin ayyukan da 'yan sanda suke wa jama'a domin tsare lafiyar su, kuma mu san inda 'yan sandan mu suke, mu san yawan su, kuma mu san waɗanda suke wa ayyuka. A halin yanzu mahi yawan 'yan sandan da suke wa jama'a ayyuka kamar a bankuna da kamfuna da daban, ba mu da takamaimen kasafin yawan su da wuraren da suke. Amma wannan tsarin zai ba mu damar sanin inda kowa yake, kuma mu tabbatar da cewa duk wanda ke amfani da services na 'yan sanda an sa shi ya biya waɗannan services ɗin. Kuma su kansu 'yan sanda masu irin waɗannan ayyukan suna amfana daga abin da ake biya na waɗannan ayyukan da suke yi. Sannan ita kanta gwamnatin tarayya da ke da waɗannan 'yan sanda su kasance suna da wani kaso na kuɗin da ke shiga cikin ajiyar gwamnati daga kuɗaɗen da waɗannan 'yan sanda suke samu. Haka su ma 'yan sanda za su samu wani kaso domin kula da jin daɗin su 'yan sanda da kuma gudanar da wasu ayyuka masu muhimmanci ga 'yan sanda. Wannan shine manufar wannan tsarin.
To anya ba ku ganin kamar ana so a kasuwantar da aikin ɗan sanda ne ta yadda masu kuɗi ko masu alhorma da galihu za su riƙa yin abin da suka ga dama bisa ga kuɗinsu suna biya a basu hayan ɗan sanda ne, ko a yi musu ayyuka na ba su mota mai kore musu hanyoyi wato mai siren da dai sauran abubuwa wanda ya kamata a ce tsari ne na al'umma ba wai na masu kuɗi ba?
Wannan tsari bai shafi wannan ba. Hasali abinda wannan tsarin ke yi yana tantance waɗanda za a ba waɗannan irin ayyukan. Yanzu kusan kowa na da wannan damar, ciji ga DPO ko ga wani komanda ya samu 'yan sanda su yi mishi aikin da yake bukata. Amma yanzu da yake online ne ake yi, a computer ne, a binnan ne, internet ne ake yi, ba wanda ke yi ba tare da IG ya ba da amincewa ta yi ba. Sannan akwai tsarin mutanen da suka cancanci irin wannan ayyukan, ba kowa za a ba sai wanda an ka tabbatar da ya cancanci a bashi. Sannan ba wai maganan kasuwantar da ayyukan 'yan sanda ba ne, ko alama ba haka ba ne, domin irin kuɗin da za a biya ba kuɗaɗe ne wanda suka wuce hankali ba. Sannan duk wanda ka san ya kamata a ce ya cancanci wannan tsarin za a bashi. Sannan talakawa da ake gani su ma ai duk tsarin da ya kamata a yi na kula da su za a yi insha Allah. Asali ma dai ai aikin ɗan sanda na talaka ne, kuma shi zai fi cin gajiya na ayyukan 'yan sanda idan Allah ya yarda.
Madalla a gaida Umar Faruk Musa. Masauraro, kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafuka mu na intanet a voahausa.com, muryaramurka.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
domin fare wada harjitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau. Masu sauraro, barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai kammala shiga kundin tarihin yadda lamura suke a can baya da yanda suka tabarbare a halin yanzu, musamman ma ta fuskar tsaro a yankin arewacin Najeriya, ta bakin tsohon darakta a tarayya Ahmad Ibrahim Lau. Shi kuma shugaban kungiyar masu fatocin masara da ke yankin arzikin arewacin Najeriya, Modibbo Sadiq Ahmad Nafada, ya kammala ne da ba da shawarar yadda za a kawo ƙarshen fitinar manoma da makiyaya a arewacin Najeriya da kuma bunƙasa noma.
Arewa zumun ta samu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari.
Farko ga Ahmad Ibrahim Lau, inda yake nuna rashin ilimi na kan gaba a illolin da kan sanya wasu shiga miyagun ɗabi'u.
Ba makamin da ya fi shi, don komai sai kana da sanayya tukuna za ka san yadda za ka gudanar da shi. So akwai muhimmanci sosai batun bayanan sirri ɗin, kuma yana wuyan kowa ne, ba za a ce an bar wa hukuma ita kadai ba. So tari ku mazauna wuri za ku riga hukumar sanin abin da ke tafi, kuma ba sanar da ita ba tayo ba za ta samu sani ba har sai an yi tadi. To tabarbarewan nan da muke magana, tabarbarewan yanayin tsaro yana tafiya hannu da hannu da tabarbarewan gudanar da ilimin al'umma. Rashin ilimi ba abin da baya kawo, yadda shi rashin tsaro ba zai bar ku sarrafa rayuwanku yadda ya cancanta ba ko yadda ya kamata ba, to haka kuma shi ma rashin ilimi wani makami ne mai jawo wa al'umma fitina. Wayannan da muke magana a kai, da Fulaninmu na daji da zauna gari Banza da sauransu, muna da yakinin inda suna da ilimi ba za su yarda su aikata abubuwan nan da suke aikatawa, musamman in ka dubi yanayinmu a Najeriya ta Arewa. Yawancin manyan mutane da ka sani duka a makarantun gwamnati suka yi karatu, daga primary har zuwa jami'a ko polytechnic har suka zama abinda suka zama. To amma yau an wayi gari makarantun gwamnati sun zama na wanda ya kasa, don haka za ka je ka samu yara 90 ko sama da 90 a aji guda, wanda tsarin karantarwa ko tsarin ilmantarwa ya ce kamar na primary kada ya wuce yaro 30-35 a aji. Primary kada ya wuce 35-40, a secondary kada ya wuce 30-35. To amma yau a primary zaka je ka samu yaro sama da 100 a aji guda. To wannan a tsarin abin kimiyyan karantarwa, malami ba zai samu abin da ake cewa classroom control ba ko classroom management. Kasan shi yaro yadda yake, wannan na muntsinin wannan, wannan na marin wannan, wannan na jan riga wannan, to ta yaya za a ba da darasi in suka fi ka'idan da aka ce a san? To wannan abin haka yake tafi har jami'a a yadda muke yanzu, inda jami'an gwamnati ne. Ni san da nake jami'a, a ajin tutorial ba ma wuce mutum 20-25. A lecture theater tsarin da ake yi na da ba ma wuce tsanani a kai mutum 200. To yau a lecture theater ana samun sama da mutum 1000. Tutorial da nake fada ba mu wuce 20-25, yau ana samun sama da mutum 50. To kaga duka hayaniya ne da yamutsu da abin nan na rashin abin da ake kira educational infrastructure. To wayannan abubuwa ne da yake wuto a dauki matakai a magance su. Abin takaici shine akwai manya wayanda suka amfana daga ilimi bisa ga tsarin da shugabanninmu na farko suka yi, shugabanni irin su Allah ji ƙarai su Ahmadu Bello sarrauna Sokoto premier jihar Arewa ta da, su Sir Abubakar Tafawa Balewa prime minister na farko na Najeriya, akwai su da su da ministocinsu, su Allah ji ƙarai Mahmud Ribadu ministan tsaro, su Alhaji Isa Kaita ministan ilimi, ga sunan dai shi ma gwamnan Arewa din ta da Allah ji ƙarai sa Kashim Ibrahim. Mutanen nan sun zauna sun yi abubuwa tsakaninsu da Allah, sun yi adalci ga rike jama'ansu. To wayanda suka amfana ƙarƙashinsu yawancinsu yau ba su damu da jama'a ba, gidajensu kawai suka sani. To wannan shi ya jawo mana babban illa.
Dakata nan director mai ritaya yanzu ga Modibbo Sadiq na faɗa.
Abu na gaba bayan Burtoli suna da gurarensu da ake cema grazing reserves. Wannan gurare sanannu ne a gurare daban-daban a faɗin ƙasar nan. Ya kyautu a dawo a inganta su, a aminta su kamar yadda aka designin nasu tun attafari. Ma'ana a samar da wadatattun ASDAM wanda ke ɗaukan adadin litoci mai ɗimbin yawa, wadda zai ɗauki lokaci don shayar da dabbobin waɗannan bayin Allah da za su wucewa. Sannan makarantunsu na nomadic a dawo da shi, asibitocinsu a dawo da shi. Komi da aka sani dama nasu ne, a gurinsu ne, huruminsu ne, a tabbatar an samar da shi, an kuma yi shi yadda ya kamata, domin ana magana ne na mafita da kuma maslaha. Wannan ina ga yana daga cikin abin da zai addressing issue na maganan makiyaya da muke fama da shi a arewacin ƙasar nan a yanzu. Ba abinda arewacin ƙasar nan ta shahara da shi kamar noma da manoma, kiyo da makiyaya, sai kuma su shuwagabanni ta fuskar sarakuna na gargajiya din, da shuwagabanni na fuskar addinai, da shuwagabanni na ƙungiyoyi. Matsaloli da makiyaya suka samu tsakaninsu da gwamnati wadda ya taimaka wajen kawo mafitintinu a ƙasar nan ko kuma a arewacin ƙasar nan da muke ciki a yanzu. To gaba na gaba shine magana na inganta harkar noman kansa da kuma manoma da kayayyaki na zamani. Abunda Allah ya wadata mu da shi, ya azurta mu da shi, na ƙasar noma din da manoma din da al'umma da komai da komai ta fito da wannan tsare-tsare. Sai dai kash hanzari ba gudu ba, an dan samu wato mishkila wajen gudanar da program din wadda ya janyo kwalliya bata biya kudin sabulu ba. Domin kamar yadda muke faɗi kullum, kowane abu da muhallinsa, kowane abu da mazauninsa, kyautuwa yayi idan za a yi taimako ta fiskan harkar noma, wato a fitar da tsarin da ba zai kauce ma tsarin da aka san shi akai ba. Ba yadda za a yi ka fito da tsari na harkar inganta noma a ƙasar nan ba tare da kayi amfani da ma'aikata na gwamnatin tarayya da ta jibanci harkar noma ba da kuma manoman ba. Sannan ba yadda za a yi kabar malaman addinai. Alhamdulillah ƙasar nan ya yi mu da al'umma da kuma mutane da suke da biyayya da addininsu, suke da biyayya da kuma malamansu. Dole ne idan za ka fito da tsari irin wannan ka sanya malamai na addini wadda suke tare da al'umma da a lokuta biyar a kowane wuni. Za malami ko limami zai haɗu da mamunsa da azhar, za su haɗu da la'asar, za su haɗu da magariba, za su haɗu da isha'i, za su haɗu da asubahi. Wannan malami idan ka fahimtar da shi abinda kake da bukata kai, haka zai ɗauki nauyi da lokaci na fahimtar da al'ummar da yake jagoranta a kowane mataki na masallaci. Kamsu salawat ne na anguwa, masallaci ne na juma'a, masallaci ne na idi da ake haɗuwa a shekara sau biyu. Haka kuma churches da muke da su suna da lokutansu, suma da suke da reverend da kuma ainihin wato pastoci suke ganawa da mabiyansu, wasu da asabar, wasu lahadi, wasu kaza haka. To wannan dole ne su zamto part of mutanen da za su zamto masu wayarwa da mutane akai. Gaba na gaba dole ne sarakuna na gargajiya kamar yadda na ambata a baya suke zaune da manoman nan gonakan kuma a ƙasarsu take. Kowane dagaci akwai gonakai a ƙasarsa, kowane hakimi da akwai, kowane mai anguwa da akwai. To wannan matakan nan ne za a bi a gane manoma na gaskiya, nan ne kuma za a bi a gane wa'inda ya kamata a taimakawa don su zama engage, su zamto suna noma a ƙasa abin da take ci.
Tsohon Director Ahmad Ibrahim Lau da Modibbo Sadiq na faɗa, mun gode sai wani lokaci mun samu dama ma ɗauko wata sabuwar zantawar. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamaili Kaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.
To salakai sai fa ku himmatu don ku gyara ƙasar.
To a gaishe da Nasiru Adamaili Kaya. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraron kan aika mana ta hanyar email.
Ra'ayi na farko ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga Bafaru na Bajoga da Kabiru Abubakar Buleyanki. Kuka ce Allah ya kawo mana zaman lafiya da yalwar arziki a ƙasarmu, domin kuwa babu abin da talakan ƙasar nan ke buƙata fiye da zaman lafiya da arziki. Sai kuma ra'ayin Sani mai langilange ya wuri mai cewa muna kira ga gwamnatin Najeriya da cewa baya ga neman afuwar ɗaliban jami'a da ta yi a game da yajin aikin ASU, ya kamata kuma gwamnatin ta ɗauke wa ɗalibai lallurar biyan kuɗin makaranta, wurin kwana da littattafai na dogon lokaci, ganin cewa yawancinsu sun biya kuɗaɗen kafin a tsunduma yajin aiki. Sai kuma ra'ayin Relwanu Ibrahim London Wuba daga jihar Adamawan Najeriya, kai ko cewa kai ai doguwar tsima da ASU suka yi baya misaltuwa, domin wasu ɗaliban ma kuɗaɗen da za su riƙe su koma makarantar da shi ma ƙalubale ne babba. Allah ya sa mu dace, amin. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga Comrade Ilyasu Yakubu Digawa daga jihar Bauchi da Sanusi Madatai da Magaran da Haddabi mai kwamfuta mai Yama, sai kuma Ibrahim Lara Gafta. Kuka ce salam sashen Hausa. Soke zaben fidda gwani na yar takarar gwamna a jam'iyyar APC Aishatu Binani da kotu ta yi a jihar Adamawa wannan manuniya ce cewa har yanzu a Najeriya babu demokaradiyya. To, ra'ayoyin da lokaci ba mu damar karantowa kenan yau, sai ku ci gaba da rubutowa, sannan a hankali za mu riƙa karantowa.
Madalla a gaida alheri. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma fa a takaice.
Kasashen Amurka, Burtaniya da Faransa sun buƙaci kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya tattauna batun Rasha na amfani da jiragen Iran marasa matuƙa a yakin Ukraine. Jami'an diflomasiyar sun faɗa jiya Talata cewa buƙatar ta haɗa da neman wani jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya da yi wa kwamitin bayani a yayin ganawar sirri da zai yi yau Laraba. Ƙasar Kamaru ta ce an samu ɓullar cutar kwalara da ta ɓarke sakamakon ambaliyar ruwa da ake ci gaba da yi a kan iyakarta da Chad da Najeriya, da ta yi sanadiyar mutuwar mutane aƙalla 17, yayin da ake fargaban wasu da dama sun mutu a ƙauyuka da ke da wuyar shiga cikin mako guda. Wani taron gaggawa da jami'an gwamnati da hukumomin agaji suka yi a yau Laraba ya ba da umarnin tura ma'aikatan jin kai zuwa asibitoci masu cunkoson jama'a musamman kan iyaka da Najeriya. Da yammacin jiya Talata, ƙasar Koriya ta Arewa ta harba manyan bindigogin artillery a cikin ruwan gabar tekunta. Hafsan hafsoshin sojojin Koriya ta Kudu ya ce Koriya ta Arewa ta harba harsasai kusan 100 a gabar tekun yammacin ta, da kuma wasu harsasai 150 a gabar tekun gabashinta. Koriya ta Kudu ta kira kaddamar da harin a matsayin ainihin kare yarjejeniyar 2018 da aka cimma da nufin rage tashin hankali tsakanin ƙasashen biyu. Shugaban yankin Hong Kong ya kaddamar da wani sabon tsarin visa don jawo hankalin ƙwararru a fannoni daban-daban a duniya, yayin da birnin ke ƙoƙarin daƙile ficewar ƙwararru da ke barazana ga matsayinta na cibiyar hada-hadar kuɗi ta duniya. Babban jami'in gudanarwar John Lee ya faɗa yau Laraba cewa sabon tsarin mai suna Top Talent Scheme zai baiwa waɗanda ke samun albashin dala Hong Kong miliyan 2.5 a shekara kwatankwacin dala Amurka 318,472 ko fi, da kuma waɗanda suka kammala karatu a manyan jami'o'in duniya su yi aiki ko neman damarmaki na tsawon shekaru 2 a birnin.
Thomas Sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wanda ta hada shirin ta kuma bada umarni, ta ma injiniyan namu na yau, ni Hadiza Kyari ke muku fatan alheri. Ma assalamu.